Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi as-samim. Ma ba'du, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ci gaba da karatu a wannan rana ta Asabar. Uku ga watan Safar Hijra Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 wanda ya muwafaka da 11 ga watan tara shekara ta 2021 a wannan darasi na littafin manzumatu lughatul muhaddith fi ilmi mustalah alhadith wadda Abu Mu'az Tariq bin Iwadillah bin Muhammad ya rubuta muna roƙo Allah mu dauke sarki ya gafarta masa. Wannan darasi shi ne darasi na 5 shi ma. Wancan darasin mun tsaya a ƙarshen faslun da yake magana akan at-ta'an fil rawi. Dalilai da ke sa a soke mai riwaya. Wanda mun ji waɗannan dalilai da kuma sharhi a kansu. Yau za mu tashi farkon fasali na at-ta'an fil marwi. Wato a farkon baiti na 102 kenan, da mun tsaya baiti na 101. Sumali ya ce faslun at-ta'an fil marwi. والطعن في المروي بشيئين هما شذوذ نوع إلة نوع كلاهما فبالتفرد وبالمخالفة مع أقرائنا فأهل المعرفة يرون أي متنه أو إسناده قد اعتراه نقص أو زيادة أو قلب أو إدراج أو تحريف للفظ أو لمعنى أو تصحيف فيطلقون منكرا أو باطلا أو شاذا أو موضوعا أو معللا ويعرفون كونه تفردا وكونه خلف فيما أسندا بالاعتبار وهو صبر ما روى بأرضه بكل ما الباب حوى. Tumali ya ce faslun, ai haza faslun at-ta'an fil marwi, suka akan lafazin hadisi abinda aka ruwaito. Wani lokaci za a iya bincike akan isnadin hadisin sai a same shi lafiya lawaiki ya kubuta. To dama malamai suna kallon hadisi ta fuska biyu. Bayan an kalli isnadin sa an tabbatar da lafiya lau yake, to sai a dawo ga matani kuma lafuzzan da aka ce annabi ya ce. To idan aka duba su ma aka ga sun kubuta daga wasu dalilai da zai sa a soke su, to sai sannan ne za a ce hadisi ya kubuta, ya tabbata, ya zama sahihi, ana iya aiki da shi. والطعن في المروي, suka a cikin abin da aka ruwaita na hadisi bishai'ain, to yana tabbata ne da ɗayan abubuwa guda biyu. Duk sanda kaje an ce matanin hadisi kaza bai tabbata ba ko bai inganta ba, to suka yana komawa ne zuwa ga ɗayan abubuwa guda biyu. Kuma wayannan abubuwa guda biyu su ne shuzuzun, ko dai a samu ashuzuz ya zan matani an samu shuzuzi a cikinsa, shi ne lafazin ya saba ma wani lafazi, lafazin da kuma ya ɗara marwaitansa sun ɗara marwaitan shi wannan da ya saba yawa ko zama siƙa. Au illatun, wani lokaci kuma ana sukar hadisi da illa, illa illa wannan ita tafi komai wahala a ilimin hadisi gano hadisi kaza yana da illa ko bai da illa saboda ita abu ne wanda abboye ba bayane take ba to galibi abu na boye gane shi yana da wahala kware da gaske aukilahuma wani lokaci ma akan soki hadisin da biyun a ce akwai shuzuzi a ciki sannan akwai illa kuma a ciki fabit tafarrudi wani lokaci akan soki hadisi idan an samu tafarrudi wanda ya koma ne zuwa ga shi suzuzi mana idan matani mai ruwaya sai ya kadaita da shi shi kadai ya ruwaito wannan lafazi amma sauran ruwatu duka sun ruwaito wani lafazi wanda ba irin wanga da ya ruwaito ba to wannan yana zamowa dalilin da zai sa a soki matanin saboda wani ya ruwaito wani ya ruwaito wani ya ruwaito sun ittifaki akan matani kaza amma sai ga wani rawi ya zo ya ruwaito wani lafazi daban wanda duk ya saba ma wadancan to wannan ana kiransa da at-tafarrudu bi riwaya kamar da can a isnadi ana samun isnadi ya zamo garibi to haka ma a matani ana samu wa bil mukhalafa wani lokaci kuma ana samu matani yayi mukhalafa ya saba shi tafarrud kamar ba mukhalafa bane kawai dai shi wanda yake bantu da shi bai cincinta da a ce yake banta da wannan lafazin ba ya kamata a ce ya samu wasu da suka goya mai baya akai amma kuma ba a samu ba to da shi at-tafarrudu da al-mukhalafa ana gane su ne ma a qara'ina tare da qarinoni ba ga dai za ka kalli hadisi ka ce hadisi kaza ko kuma wannan matanin akwai shizuzi a cikin sa ba a qarinoni za su tabbatar da cewa akwai mi akwai at-tafarrud ga wannan lafazi to sai ce fa ahlul ma'rifa malamai ba abuta sani ya rauna suna ganin ai matanahu matanin hadisin au isnadahu ko isnadin sa kad tarahu naqsun an samu wata tawaya da ta bujiro masa au ziyada ko kuma kari wani lokaci hadisi na iya samun naqas ta fuskar matani kila ya za an rage wani abu da ya kamata a ce an kawo ko ba a kawo shi ba wani lokaci kuma za a samu ziyada a ƙara wani abu wanda watakila bincike ya tabbatar da wannan abun bai cikin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam au qalbun wani lokaci kuma aka samu qalbul matani shi qalbi shine a canza wata kalma sai a kawo wata madadinta ko kuma a canza alfazu din gaba ɗaya sai a kawo wasu lafuzza kamar yadda isnadi ana samun qalbi ibdalu rawin bi rawin a cire rawi sai a kawo wani rawi haka yana daga cikin ma'anar qalbi a maida farkon hadisi ya koma ƙarshe ƙarshe ya koma farko ko kuma ta'khiru ma haqquhu at-taqdim ko taqdimu ma haqquhu at-ta'khiru duk wannan yana daga cikin babin qalbi juye yadda magana take saboda haka in aka fada maka magana da kaje bayar da ita sai ka juye ta abinda a ƙarshe sai ka fara da shi to wannan kai qalbi yadda mai ita ya bada ita to ka bashe ta hakan au idrajun wani lokaci kuma ana samun idraji fil matan abinda idraji shine rawi ya ruwaito riwaya sai a samu cikin waɗanda suka ruwaito riwaya kila wani ya shigar da wata jumla cikin matanin to su kuma waɗanda suka ruwaito daga gare shi sai su ɗauka kamar duk yana cikin jimillar hadisin in sun zo kawai sai su ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaza hadda idrajin sai su zo da shi wadanda yawa yana faruwa. Wannan shi yasa in kana karanta littafin hadisi sai ka ga malamai na cewa wannan jumla mudaraja, kamar yadda wasu malamai suka yi hukunci akan lafazin ainihin faman istata'a minkum an yutila gurratahu falyafal, to suka ce wannan jumla mudaraja ce daga shi Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Shi yasa aka ruwaito in yazo arwalla, to in yazo wanke hannu sai ya kawo hannun kusa ga kafada. In yazo wankin kafa sai ya kawo rabin kauro. To sai su malamai suka ce wannan fahimta ta tashi. Kuma wannan na cewa faman istata'a minkum an yutila gurratahu falyafal, magana shi Abu Huraira ce. Abinda kawai iya annabi ya faɗa, yud'auna ummati yawmal qiyama gurran muhajjalina min asaril wudu. Iya na hadisi ya tsaya. Amma faman istata'a minkum an yutila gurratahu, suka ce wannan magana Abu Huraira ce. Suka ce inda za mu fahimci haka, domin shi kai ne in zai irin wannan arwalla bai yin ta gaban mutane sai ya boye. Kina ya nuna ba magana annabi ta ba. A hujjar su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da sauran malamai na mazhabin Malikiyya, a fahimta su wannan lafazi na Abu Huraira ne magana sace, kamar yana sharhi ne, yana ƙara bayani ne da zaburar da mutane game da wannan. Kuma suka ce koda mun ɗauka maganar annabi ce, ba wai yana nufin a wuce mahallul fardi ba, a yana magana ne akan kinaya ce akan cewa a kyautata wankin gaba. Kada ka zo wankin fuska ko hannu ko kafa ka zo ka yi sama-sama haka ba tare da ka kyautata wankin ba. Wala shi iya kawai abin da ake nufi, ba wai ana nufin ka wuce mahallin inda shari'a ta ce a tsaya ba. To su abin da suka faɗa kenan. Suka ce daga cikin dalilan haka, domin za mu ga cewa bai cikin ainihin italatul gurra mutum ya zo wankin fuska ya shiga cikin kai. Ya shiga cikin kai ko? Yawwa. To kaga haske da zarar ya wuce goshi ya shiga cikin kai, to wannan bai zama kawa ba. To haka suka dai suka abin, wasu kuma suka ce ba mu daraja ba ce min tamami kalabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wanda suka dauke shi da zahirinsa, zau da haka su a wurinsu in ka zo a ruwan wankin kafa sai ka kawo rabin kauro, wankin hannu sai ka kawo ga damtsi. Amma su Sheikhul Islam sun maida musu martani cewa ba haka ake nufi ba. Wannan fahimta Abu Huraira ce, sannan an ruwaito cewa in zai irin wannan arwalla bayin ta gaban jama'a. Shi ya nuna kenan ba annabi ya umarni da haka ba. Irin yadda aka san su da tabbaka sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama, bai yiwuwa a ce in za su yi wata sunna kuma a ce sai an boye. Kaga bai ma son a gani. Ko? Shi yasa wata rana da almajirinsa ya hango sa ya yi masa magana ya ce inda na san kana gani na da ba zan yi arwallan nan ba. Haka kenan, wannan dai yana nuni akan cewa fahimta shi ce. To a takaice dai wannan shi ake kira idiraji. To wannan malamai ne ke iya gano wannan. Musamman waɗanda suka saba da lafazin magana na annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai wani mataki da malami zai kai ta yadda ya ji magana bi mujarradi sama'ihi, zai iya hukunci kan cewa wannan magana annabi ce ko ba ta annabi ba ce, saboda irin yadda ya kiyaye bawabit da asalibu. To akwai su yasa da sun ji magana sai ce wannan ba usulubin manzon Allah ba, magana annabi ba ce, ba ma sai sun bata lokaci kan tsayawa binciken isnadi ko wahi da sauransu ba. To amma wannan aikin malamai ne, ba aikin ɗalibi ba ne. shi dalibi abinda hakkin sai ya bibiye abinda malamai sun ka rubuta au taharifu wani lokaci ma ana samun taharifi lil lafzi ga lafzi ga yadda lafzi yake sai rawi saboda kuskure sai ya juya shi ya kawo wani don ana samu aule ma'ana wani lokaci kuma ana samun taharifu ma'ana saboda shi kuma wannan galibi abinda ke kawo shi karancin ilimi da sanin dawabitu na malaman hadisi ko kuma jahilci ya kawo hadisi amma sai ya bashi ma'ana wadda mi ba haka hadisin yake ni wannan ma shi yafi yawa a yanzu musamman a wannan zamani namu mutane na ta karanta hadisai amma kuma ba yadda shi annabi yake ni ko kuma kaga wajen karanta hadisan suna kurakurai suna juye lafazi to yaushe zaka juye lafazi kuma kace annabi ya ce haka ai ba zai yi ba ka karanta a bisa kuskure kuma ka ce annabi ya ce wannan tifka da walwala ne sun ce mahama rawaita falahanta faqad kazabta ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li'anna annabi sallallahu alaihi wasallam la yalhan duk sanda kai riwaya kai kuskure to kawo annabi ƙarya inda adda wasali ƙasa kan mai sai wasali sama eh ko inda adda ismul fa'il kamar yadda shi ismul maf'ul ko masdari ko abin da ya kama da wannan kad dai kawo wani abu ko da ma'anar za ta iya zama wa daidai kuma kace annabi ya ce to kai ƙarya don ba haka annabi ya faɗa ba abin da ka kawo annabi ya san shi in hak akwai wata fuska da ke yiwa lafazin ya zo haka in ma kuskure na wannan kan hashau annabi baya kuskure so haka duk sanda ka ja larabcin hadisi kai kuskure to karkace annabi ya ce don wannan nabi la yalhan manzo Allah baya kuskure annabi bai canza wasali bai kuskuren nahau bai kuskuren li'irabi bai na balaga mu muke yi shi manzon Allah ma'asumi ne akan wannan to shi yasa aka ruwaito su al-Imam al-Kisa'i in sun kai riwaya duk sanda ya ja hadisi daga ƙarshe sai ya ce astaghfirullahi wa atubu ilayhi sai almajirai suka ce akramakallah duk sanda ka ja hadisi sai ka istighfari yace eh yace saboda mahama rawaita falahanta fi riwaya kidan faqad kazabta ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zai iya yi wakila wajen jan hadisin na faɗi wani lafazi bisa kuskure ban sani ba kuma gashi na ce annabi ya ce to shi yasa nake istighfari da tuba zuwa ga Allah Allah shi yafi mi don na jingina ma annabi abinda bai faɗa ba annabi kuma ya ce man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa a maq'adahu minan nar to kaga malaman Allah kenan to kai kuskure zaka yi a yamma yara sai ka hasala ni zaka ci ma mutunci ka gani to amma kaga malaman Allah riwaya ma in sun kaja ko suna da yaqinin sun karanta ta daidai to sai sun istighfari saboda zai iya yiwa sun yi kuskure ba su sani ba an samu sabaqul lisani ya kamata mu ji tsoron Allah shi yasa ba a son dalibi ya saba mahalshe ne da fadin kuskure in ka saba mahalshen ka da fadin kuskure ko girma kai to wannan matsalar ba za ta rabu da kai ba hawil duk abin da zaka faɗa aya ce hadisi ne maganar wani malami ne baiti ne ko menene to yi kokari ka faɗe shi yadda yake ka haddace shi ka yi dabdin sa kuma ka iya bijirowa da shi yadda yake bisa ka'idodi ba tare da kuskure ba in harshen kai saba da wannan shikenan za ka ga duk sanda harshen ya tuzgo zuwa ga kuskure sai kaga ka dawo akwai malaman da haka sun faɗi kuskuren amma za ka ga yanayin su ya canza amma ko ba su gano sun yi kuskuren ba amma saboda rashin sabo ɗabi'ar su ba ta saba da yin kuskure ba amma sai kaga yanayin su ya canza to da sun ga haka sun san akwai matsala sai a dawo baya to amma in ka saba shikenan yake ta kurakure kai ta ahda'u kana ta wucewa babu ruwanka ko ga jikinka jikinka ma ko canza bai ga matsayin mu na tullabul ilmi jiyar aka ce maka abu shine ka'ida to yi kokari ka kiyaye ta yi kokari kar ka saba da fada maka ka kuskure ko kuma furta kuskure to wannan abin zai bi ka ko rubutu zaka yi kuskure magana kuskure larabci kuskure wa'azi komi kuskure saboda ka saba rayuwarka bata takura to amma in ka saba da kawo abu daidai to wannan zai taimake ka da rayuwar ta saba duk sanda dan al'adar rayuwa duk sanda aka kawo mata abin da bata saba da shi ba za ta kyamace shi in kuma ta saba da abu to duk sanda aka ce a canza gare shi sai a samu matsala shadidun alaiha tarku ma ta ta'awudu inji mai daliya duk abin da rayuwa ta saba da shi to yana da wahala ta bar shi kai tsaye sai an ji dali dai ne muna nasiha a game da wannan mu dinga kiyaye ka'ida wajen karantarwa da wurin wa'azojin mu da wurin sauran al'amurra namu mai an kai kuskure aka nuna ma ka yi kuskure karka hasala inda ya tabbata ka yi kuskure a jigirman kai sai ka dauki gyara shikenan kai istighfari ga Allah ka ji magabata ko basu yi kuskure ba sai sun nemi gafara Allah to su wa malamai na ha eh to Allah ya kyauta kamar wani ne jina wani wa'azi kai mutane wato ba su da tsoron Allah shi wani in yaje abu kwatantawa dai zai da kwakwalwa te musamman an ga ce abin ne ya dan yi kama da Hausa Hausa sai ga to ko haka nan da aka ne eh sai Hausantar da abin hadisin ga da Annabi sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tabagadu wa la tadabaru okunu ibadallahi ikhwana to da yazo wajen wala ta dabaru yace kada ku yi ɗan dubaru dubaru kuma ba malabi ne a rugungo wa'azi na shi kai Allah ya bala to irin wa'annan suna da yawa kuma yace Annabi ya ci saboda Allah ya ce kuma Annabi ya ce wannan ba zai tausaya wa kansa ba hadisin da ake karantawa a Islamiya ko Allahu al-musta'an aw tashifu ko kuma a samu tashifi shine canza wasali ko nuqat na kalma ko kuma canza wasalin kalma misali suna na kaza wannan yana da yawan aukuwa wajen tashabuhul asma mafi yawancin marwayata za ka ga sunayen wasu kamar irin Zaidu da Ziyadu to saboda karancin ilimi Zaidu ne sai su in sun zo sai su mai da shi Ziyadu kaga sun dan so ma tashabuhi amma kuma Zaidu daban Ziyadu daban ko Amru da Umar duk ana samu ire-iren wannan to duk sai an kula da ire-iren wa'annan shi yake kira tashifi canza wasali ko kuma abin da ya shafi abin nan taharifi kuma wasu suka ce yana magana ne akan canza digagga fa yutliquna munkaran wani lokaci malaman hadisi suna itlaqin munkari ga hadisin da bai tabbata ba amma asali a wurin malaman hadisi in suka ce hadisi kaza munkar ne shine rawi ya ruwaita ruwaya kuma ya saba ma amintacci to shi wannan rawin da yayi ruwaya sai a ce ruwaya sa munkara ce ba za a karbe ta ba amma in shi siqa ne kuma ya saba ma siqatu da yawa mutum biyu ko uku ko sama ga haka to sai a kira ruwaya ta shazza saboda haka munkar yafi sananin rauni aw batila wani lokaci kuma malaman hadisi suka yi itlaqin hadisi su ce haza hadisun batilun koda ba suna nufin batili na istilahi nasu ba hadisi kai rarrauna ne sai su ce mai dai batilu eh to wannan tajawuzun ne minhum rahmatullahi alaihim amma asali an ce hadisin batilun shine hadisi na ƙarya eh hadisi da aka kirkiro aka jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam aw shazzan wani lokaci kuma su siffanta hadisi dhaifi da shazzan eh wanda ya saba wanda ya baudi shine asalin shuzuzi aw mawdu'an ko kuma wanda aka kirkira aw mu'allala ko wanda aka illanta aka raunana shi to duk wannan malaman hadisi suna itilakin wannan alfazu ga hadisi wanda bai tabbata ba to in bai kai ga wannan manzila ba kawai wannan mubalaga ce mubalaga ce kamar hadisi dhaifi a sifanta shi da cewa batilun eh ko mawdu'un to wannan duka mubalaga ce ibnul jawzi rahimahullahu ta'ala yana cikin masu irin wannan istilahi ya rubuta littafi al-mawdu'at eh ya tattara hadisi na ƙarya aka wayanda aka jingina ma annabi sai ya saka a cikin littafin to akwai su hadisi wayanda wasu su dhaifai ne kuma ya sa su a littafin akwai ma hadisin da yazo a cikin sahihu muslim kuma yace hadisi ne mawdu'i wanda ya daga cikin kurakuransa da malamai suka bai gyara akai to in ma dai an ga wannan a dauka kai mubalaga ce sau da haka irin ibnul jawzi rahimahullahu ta'ala da daddin malami ne inda ya rayu tun karni na hudu zuwa na biyar rahimahullahu ta'ala to yana da wannan sosai kwarai da gaske amma asali ko wani ana jingina masa lafazin sa ne wanda malamai suka dora masa wa ya'rifuna kaunahu tafarruda sannan malamai suna sanin hadisi a lokacin da ya kasance wato an yi tafarrudi a kansa sai a kira shi da shazzul in riwaya akwai tafarrudi a cikin tarawih yake banta da ita to wannan ana kiran wannan riwaya mufrada kamar yadda ake kiran hadisi can garibi wannan marwayatansa ba tsaye yawa kamar wannan ba zai hana kuma hadisi ya inganta ba hadisi innamal a'malu kaga hadisi ne sahihi da ijma'in malamai amma kuma hadisi ne garibi saboda shi wanda ya ruwaice shi a Yahya ibn Sa'id al-Ansari daga malamin sa Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi kusan shi kade ya ruwaice shi daga Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi shi wancan Yahya ibn Sa'id al-Ansari kaga an samu tafarrudi shi ko Muhammad din nan malamin sa at-Taymi din nan shi kuma ya ruwaito hadisin daga malamin sa Al-Qamatu Al-Laythi wanda shi kuma Al-Qama ba wanda ya ruwaice hadisin daga gare shi in ba shi Muhammad ibn Ibrahim ba shi kuma Al-Qama duk cikin kibarus sahaba tabi'in shi kadai ruwaice shi daga Sayyidina Umar shi kadai daga kan shi Yahya ibn Sa'id al-Ansari hadisin yayyadu ga mutane sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ba wanda ya ruwaice hadisin daga gare shi sai Sayyidina Umar to wannan shi ake kira hadisi garibi to amma dukkanin ruwatu din kuma kowannensu siqatun ne ashe zaman hadisi garibi baya nuni akan raunin sa sabanin matani idan matani aka samu cewa babu wanda ya kadaita da shi sai wani to sai a duba a gani wanin nan ya cancanta yayin tafarrudi amintacce ne in karina ta tabbatar da cewa eh yana da siqa kware da gaske to sai a dauki wannan ziyada amma wannan lafazin dashi a matsayin ziyada ita malamai suke kira da ziyadatus siqa sai a karbe ta in kuma bai kai matakin da za a karbi riwaya in ya kadaita da za a ko wanda in ya kadaita da labari ba a karban labarin sa amma saboda raunin sa ko kuma akwai wadanda sun fishi kwakwalwa da kiyaye abu ba su ruwaito ba shi yace shi dai ji eh to wannan sai a ajiye riwayar sa tunda yayi tafarrudi to kaga wannan a fannin matani kenan sabanin isnadi wa kaunahu kasancewar hadisi khulifa ya saba fima asnada ga abinda wato aka jingina idan aka ruwaito hadisi sai saba ma abinda aka jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ma wato malamai suna kira ne da munkari wani lokaci da shazun saboda wannan mukhalafa da aka samu duk sanda aka samu mukhalafa to za a kalla shi wanda ya saba wane ne in da ifi ne riwaya ta yi ta zama munkara in siqa ne to sai a kalli waɗanda ya saba ma in sun fi shi zama siqa ko suna da yawa to riwaya shi sai a ce riwaya ce shaza ba za a karbe ta ba kenan saboda hadisi shaz daifi ne ba a hujja da shi to do dan ga abubuwa hikimar kawo su istilahatu ne na malaman hadisi zai iya yiwa ka dauki littafin tafsiri kana karatu sai ka ci karo da irin waɗannan abubuwa to dama ka saba da su da an ce hadisi kaza ne ka san me malamai ke nufi amma rashin sani sai a samu matsala to kamar can baya an yi ta samun irin waɗannan matsaloli maluman zauri rahimahullah waɗanda ba su da zurfi game da ilimin hadisi to sai suka zo suka yi ta ɗauka istilahat na malaman hadisi suna fassara shi da ma'ana ta lugha haza hadisin mursalin sai a ce ma hadisi ne wanda an ka saki to sai a wuce haza hadisin mursalin wannan hadisi ne mai sarka to suna nan da yawa sai su ɗauko istilahat na lugha sai su fassara istilahi na malaman hadisi da shi to amma kai in kai karatu ka san istilahat din sai ka sai ya taimaka maka da an ce hadisi kaza ne ka san me ake nufi to sai ce to ana gane hadisi in yayi tafarrudi ko kasancewa sai ya saba ma abinda anka jingina bil itibari ta fuska al itibar akwai abinda malaman hadisi ke kira al itibar idan kana son ka gano hadisin nan akwai tafarrudi cikin sa ko akwai mukhalafa cikin sa to dole sai kai al itibar meye itibar wa huwa ko wahawa sabru marawa ko shine bibiyar ko bincike ko jarraba ya an ce as-sabru fil lugha at-tajriba sabartu kaza bi ma'ana jarrabtu kaza na bibe abu ta fuskar da hassabo na yayi karfi game da shi to istilahi ne na malaman usulul fiqh suke kira da sabrul adilla su kuma malaman hadisi suna kiransa da ali itibar su kuma malaman lugha suna kiransa da at-tatabbu wal istiqra a wado abu ɗaya ne da su masu sabrul adilla malaman usulul fiqh kenan da masu ali itibar su ne malaman hadisi da malaman lugha nahwu da sauransu abin nan al istiqra wa tatabbu duk ma'ana ɗaya ce abinda ake nufi a dunkule shine abinda aka ruwaito shine ka bibiye hanyoyin sa gaba ɗaya kai ihada akan su yazo ta hanya kaza akwai lafazi kaza akwai dukka tara su kakaf to in kai jam'in su nan ne zaka gano akwai mukhalafa ko babu ba wai da ka samu lafazi ɗaya ko isnadi hanya kwaya ɗaya sai ka ce akwai mukhalafa ba sai kai al itibar shine jam'u turuqil hadis duk hanyoyin hadisin nan ka tara su akwai hadisin da zaka samu yana da hanyoyi 10 ya zo ta hanya daban da wannan kala-kala ko kuma yana da alfaz daban-daban kala-kala to tara su shi zai sa ka gano akwai mukhalafa akwai shuzuzi ko babu sannan ya za a samu mafita to shi ne ya ce bai arudehi tare da gitta shi shi abin nan da aka ruwaito bi kulli da dukkanin mal babu hawa ma hawal babu abinda babin ya tara. So da haka in ka zo za ka yi bincike kan hadisi, kuma hadisin nan ga alama akwai matsala ko kuma ko da dai lahi alau yake, to kamin ka yi hukunci akan matsalar da ke cikinsa, to sai ka je ka bincike littattafan hadisi. Shin akwai wasu ruwayoyi da suka zo da irin wannan labazi? Akwai hadisi yana da wasu hanyoyi koya sai ka harhada su, sai ka tara hada, sai ka tara hadawa. To wannan shi ake kira da al-itibaru, shi ake kira da as-sabru. A wurin malaman usulul fiqh suna kira da as-sabru kamar yadda muka ambata. To idan kai wannan shine yace fa in yakun gairuhu yarwihi, bayan ka tara hanyoyin sai kaga wannan hanyar da ka fara samu ga wata hanya ka sake samu sabuwa, amma gairuhu wani marwayacin hanya farko yarwihi ya ruwaito hadisin ma'ahu amma tare da shi wancan rawi din wancan hadisin da ka samu na farko. Misali hadisai ne ka samu a ko kuma hadisi ne ka samu, da ka samu hadisi sai ka samu rawi wanda an na farko ko wala Allah kila na ƙarshe. To da ka zo kana al-itibar sai ka sake samun wata hanya, kuma hanyar nan sai ka samu wani rawi daban a cikin wancan sabon isnadi da ka yi bincike. To sai zan shi wannan rawin shi ma ya ruwaito hadisin ta inda shi wancan rawi na farko ya ruwaito, sun yi tarayya wajen malami ɗaya kenan. Kila shi ɗalibin farko sunansa Zaidu, na biyu sunansa Amru, malaminsu ana kira ne da Sa'adu misali. To kowannensa ya yi riwayar hadisin ta shi Sa'adu ɗin. Aw shaykhuhu, ko kuma malaminsa, malamin shi rawi wancan na farko. To sai ka samu wata hanya, sai ka samu rawi ɗin ya yi tarayya da malamin wancan na farko, kenan ba da ɗalibin ya yi tarayya ba, ya yi tarayya da malaminsa. Aw fauku, ko kuma saman malaminsa, kenan malamin malaminsa. To da hadisin da ka sama da wannan siga shi ake kira fal mutaba. To sai a ce shi wannan rawi na biyu ya yi wa wancan na farko mutaba, shi ake kira mutaba. Ya zama malami ɗaya kuma hadisi ɗaya, inda wancan ya zo ya ɗauko hadisin, can wannan ya je ya ɗauko hadisi, sai dai isnadin wannan daban, isnadin wannan daban. To hazihi mutaba. To kaga in baka yi itibari ba, ba yadda za a yi ka gano hadisi kaza akwai mutaba'a ko babu. Amfanin mutaba'a ta yi ya zan hanyar ka ta farko tana da illa. To amma in ka samu wannan mutaba'a ta yi kila lahiya a lautaki, kaga sai ka inganta hadisi. Malamai na yin wannan. Amma in baka yi al-itibaru ba, bi mujarradin ka samu hanyar farko sai ka duk leƙa kaga tana da illa, kaga za ka rushe hadisi. Amma in ka yi bincike ka samu wata hanya ita kuma lafiya lau take, to shikenan sai a sa ha hadisi, sai ka ce to wannan hadisi sahihi ne amma idan an hada hanyoyin nasa. Wa in yakun matnun bi ma'anahu, in ko shi wannan rawi na biyu ya ruwaito hadisin ma'anar wannan rawi na farko da aka ambata, wato bi ma'anahu warad, ya zo da ma'anarsa, to fa shahidun, wannan ana kira ne da shahid. Kai ka ruwaito hadisi, wancan ma ya ruwaito, amma kuma suna da alaka da juna hadisan naku, sai dai ba guda bane, sai dai ma'anar da ke cikin wannan hadisi akwai ta cikin na wannan. To wannan shi ake, amma kuma hanya daban-daban, kai taka hanya daban, malamanka daban, nashi daban, sabanin mutaba. To wannan shi ake kira da shahid, sai a ce hadisi kaza yana da shahid. Yana da shahid, ma'ana akwai wani hadisi da yake bada shaida akan ma'anarsa. Wa faqidu zaini, hadisin da ya rasa mutaba'a ya rasa shahid, shine ma'anar zaini guda biyun nan to infarad sai a kira shi hadisi munfaridi eh tunda Allah la ba a samu mai mutaba'a babu ashe kaga da ka in ka samu isnadi da matsala ba kai tsaye zaka ce hadisin nan ya raunana ba sai kai mi sai ka lalabi mutaba'a in babu ka lalabi shahidun in bai da shahid to sai a ce hadisi eh rawi kaza in fara da bi wa kasura al-i'lalu bit tafarrudi to al-i'lalu illa kasura ta yawaita bit tafarrudi tare da kadaituwar rawi da lafazi lada a immatul hadisil umadi gum malaman ko jagororin hadisi wadanda suke al-umadi ginshiku ginshikai ne a ilimin hadisi ma'ana akwai hadisi da yawa da malamai suka raunana saboda wannan tafarrudin saboda hadisin akwai rauni a ciki bai da mutaba'a kuma bai da shawahid a gaskiya mi sai illata shi sai a ce hadisin ne yana da illa waja'a zammul fardi an jumhuri to waja'a yazo an jumhuri daga mafi yawan malamai al-ulama sune malamai zammul fardi sukar hadisi da ya tafarrudi ya rasa mutaba'a sannan kuma ya rasa shawahid amma wal madahu yabo ya tabbata lil mashhuri ga hadisin da yake ya shahara wani ya rawaito wani ya rawaito wani shike sa hadisi ya shahara kaga hadisin innamal a'malu zamanin annabi bai shahara ba zamanin sahabbai ma bai shahara ba zamanin tabi'ai ma bai shahara ba sai karshe karshen zamanin tabi'ai ya shahara ta kan shi Yahya ibn Sa'id al-Ansari daga kai ne shi an ce an samu wajen marwayata sama ga 300 da sun karwayato shi daga gare shi to shi yasa duk sanda aka ce hadisi ya shahara inda isnadi ne lahiya lawaki malamai suna kimanta wannan hadisi faqawil mala yace faqawil itlala ko faqawil ilala bihi ka karfafa illan ta hadisi bihi da tafarrudi in taqatarin bihi qarinatun amma an samu qarina idan kaga hadisi bai da shahid bai da mutaba to sai ka illanta shi amma ba haka dai ba shi ma qarina zaka kalla wace qarina ce ka an yakuna min nazilin kamar yanzu wanda ya ruwaito shi yana daga cikin tabaqat na nesa mana kamar tabi'ai misali kaga tabi'ai tabaqat ne akwai tabaqa ta farko akwai ta biyu akwai ta uku har ta hudu ma akwai to sai yanzu wanda ya ruwaito shi kilan ma tabaqa karshe yake bai zama tabaqa ta farko ba to sai zan kuma ya kadaita da wannan riwaya to wannan yana sa a rauna na riwayar sa sabanin inda a ce yana dabakar tabi'ai ta farko aw manhum duna ahli al-hibzi ko kuma waɗanda suka kadaita da riwayar ba masu harda bane ba su da harda sosai wal itiqani kuma ba su da kyauta ta abu in sun ruwaito riwaya ba su da itiqani a cikin ta kina akwai rauni to kaga wannan qarina ta tabbatar da cewa rawi din nan yayi kuskure to sai a rauna riwayar sa aw muqil muqillin kenan ko kuma shi wanda ya kadaita da riwayar nan bai da hadisi da yawa ana samu cikin marwayata za ka ga wani hadisan sa ba su wuce 10 ba wani ba su kai 10 ba to rairan su in sun kadaita da riwaya sai a rauna riwayar su in bata da mutaba'a bata da shawahid aw an imamin muksiri ko kuma ya ruwaito riwayar ne daga malami wanda shi ko malamin nan babba ne kuma yana da riwaya da yawa amma wai babu wanda ya ji riwayar nan sai wani kaga akwai ban mamaki tunda ya shahara da yawan hadisai to ya kamata a ce sauran dalibai sun ruwaito riwayar daga gare shi ba wancan kadai ba to wannan shi ma qarina tana nuni akan cewa wancan yayi kuskure tunda sauran dalibai ba su ruwaito shi ba shine yace ashabuhu almajaransa shi malamin kad jama'u hadisahu sun tattara hadisan malamin gaba ɗaya kakab amma babu wanda yazo da lafazin nan sai shi au kutubahu ko au kutubuhu mashhuratun ko kuma a littattafai ne sun shahara hannayen mutane an duba kuma cikin littattafan ga babu lafazin nan sai shi wannan dalibin nasa yace kuma malam wane yace so duk wannan yana sa a rauna na hadisin mutum so da haka in malami ya shahara da dalibai da yawa ko malaman nan daliban nan sun kiyaye maganganun malamin su sai wani yazo da wata magana shi kadai ya santa daga malamin to sai a rauna na shi sai kai na ganin dai wala Allah baka jiya da kyau ba to haka balabai da suke au an yakuna al khabaru ko kuma hadisin ya kasance isnaduhu isnadin sa au matanuhu ko matanin sa mustankaru wanda an ka kyamata ne to shi ma yana sa illata hadisi au jaratil adatu bishtihari au jaratil adatu ko kuma al'ada ta gudana bishtihari da yaduwar ma kana mislahu irin wannan abin ya dauko wani hukunci hukunci al'ada tana hukunta ya kamata a ce abin ya yadu ga mutane amma sai zan ba wanda ya sani sai shi to shi ma karina ta tabbatar da a rauna na hadisin sa duk wannan qara'in ne malai yake kawo muna min al-akhbari na hadisai awi itarar riwayata ikhtilafun ko kuma riwaya akwai sabani da ya bujuro mata an ruwaito ta lafazi kaza da lafazi kaza da lafazi kaza kamar hadisin da aka ruwaito da yake hani akan azumi rana asaba to yana da hanyoyi da yawa akwai sabani da dama akan sa to da wannan malamai suka kalla wasu sai suka ce hadisin bai tabbata ba saboda kasaratul ikhtilaf akwai ittirabat a ciki wani wata riwaya a ce kaza wata riwaya a ce kaza wata riwaya a ce rawi kaza ya ruwaito daga wani wani wata riwaya a ce a daga wani ya ruwaito to ana samu to shine yace ya kadahu duk wadanga abubuwa da aka ambata yana kawo suka a wurin malamai wa huwa indahum asnafu kuma ya kasu kashi kashi a wurin su wato su malamai shi wannan ikhtilafi na farko akan samu ikhtilafi fil matni wani lokaci a matni a ruwaito matani da lafazi kaza wani matani da lafazi kaza aw sanadi wani lokaci akan samu ikhtilafi na sanadi aw fihi ma wani lokaci ana samu duka a samu a matani a samu a sanadi kuma a hadisi daya to shine malai yace min wahidin ta hanyar hadisi kwaya dai au adadin ko kuma ta hanyar hadisai da dama ta'addada al-makharaju mafitar hadisin ta yawaita au tawahhada ko ko ta kadaita bana shi sabanin kala biyu ne akwai hadisin da yake zaka ga a majuyar hadisin guda ce duka inda an haka an hako mu daga malam wani ne amma daga kan malam wani sai sabani ya yawaita ta fuskar marwaitan hadisin wani ya ruwaito da lashi lafazi kaza wani ya ruwaito da lafazi kaza wani ya ruwaito da lafazi kaza to wajillu littirabati mafi yawan sabani da ake samu yana tabbata ne fi haza akan wannan na ƙarshen shine inda mafitar hadisi ta zama kwaya daya amma sabani ya yawaita ta fuska almajaransa to shine yace bada yana bayyana tarjihun rinjayarwa aula ko ko rinjayarwa baya bayyana mana in akwai tarjihi sai a tattara sabanin almajiran sai a kalli wayanda riwayar su tafi cancanta a rinjayar da ita sai a rauna na ta sauran in kuma bai yiwa ayi tarjihi to shine sai a kalla a ga yadda za a yi a hada su sai a yi aiki da su idan suna haduwa wal mutunu sai ce mutunu na hadisi fa idza ikhtalafat lokacin da suka saba ma'anan wajen ma'ana wa makharajan da kuma tushe asali yazan hadisi da aka ruwaito an ruwaito shi ta hanyar malamai daban-daban ba malami guda ba sannan kuma yazo ta fuskoki daban-daban to ya za ya irin nan to shine yace fa za shi wannan nau'in mukhtalif alhadis shi malamai ke kira da mukhtalif alhadis minhu mutarrahu daga cikin nau'ukan sa akwai wanda ake watsi da shi ba aiki da shi likaunihi mu'aridan lima raja saboda ya ci karo da abin da ya zamo rajihi wa minhu mansukhun kuma ta wannan bangare nan ne ake samun mansukhun wanda aka goge wa minhu nasikhun daga nan ne ake samun mai gogewa wa minhu ma azhara fihi rasikhu daga cikin nau'in sa akwai wanda rasikhu malami wanda ya kahu a ilimi azhara fihi ya bayyana a cikin sa jam'an hadawa ya hada su gaba dai an samu wani malami wanda yake ya kahu a ilimi sai ya hada mana hadisan sai ya aiki da su wannan hadisi ya ce kaza wannan hadisi ya ce kaza an samu wannan hadisi wancan ya ce wanda ya tabi al'aura sa'ar wallahi ta'ala wali wancan ma ya ce a'a ar wallahi na nan daram to sai malamai suka samu saba wasu suka ce wani ya goge wani wasu kuma suka ce a tarjihi za a yi a daren jayar da wani aka wani suka ce ai yana yiwa a hada su shi wancan da aka ce ar wallahi na nan dama ya taba ne ba da sha'awa ba wancan da aka ce kuma ar wallahi ta'ala wali shine wanda ya tabi al'aurarsa da sha'awa to kaga sai yanzu an hada hadisan ayi aiki da su kenan sai a ce in ka shafi al'aurarka da kaji sha'awa to ar wallahi ta'ala wali in kuma ka shafe ta babu sha'awa to ar wallahi nanan su a wurin su haka suka tafi amma a wurin malikiya da sauran malaman mazahibu sai suka rinjayar da hadisin walwalewa akan wanda shi ba walwale sai suka ce wancan mansuhi ne farkon musulunci ne annabi ya kawo sassauci saboda lokaci akwai karamcin sutura da sauransu kuma ilimi bai tabbata ba amma daga baya da karatu yayi karatu sai annabi ya tabbatar da cewa duk wanda ya shafi al'aura ce ko da sha'a ko babu sha'a wallahi ta walwali to haka su malaman mazahibu suka tafi akai amma sauran malaman hadisi suka ce a hada su to ana samun irin wannan shi malamin hadisi shi zai maka wannan na'am na'am duka basu hada su ba illa akwai wadanda su kuma sun kai akas sun karin jayar da hadisin da yace ar wallahi nan ko an taba suka ce yafi karfi sai suka yi jifa da wancan su ne hanafiya sau da haka su a wurin su ka tabi al'aura ar wallahi nan ko da sha'awa ko babu sha'awa da hanafiya kenan su sun akasa to su Sheikhul Islam su da sauran malamai su suka yi wancan jami'in tunda hadisan duka ko wani in ka kalli isnadin sa za ka ga ba matsala ya tabbata to shine kaga matani daban-daban amma matsala guda ce ita ce walwale ar wallahi ko rashin walwalewa amma ga lafuzan kuma daban-daban sannan kuma mafitar su ba guda bace shi wancan da yace ar wallahi ta walwale mafita ta daban malamin da an karwaito shi da shi daban isnadin sa daban wancan ma da yace ar wallahi nan nashi isnadi daban malaman sa daban to wannan shi ake kira da mukhtalifil ahadis malamai sun yi rubutu akan wannan fannin to shine yace akwai wanda muttarahun shi jifa akai da shi saboda an kalli isnadin sa gaba ɗaya ma shi bai kai labari ba to kaga ba za a ba ta lokaci ba sai a aje shige saboda gashi yana da matsala kuma ya ci karo da wanda an mai karfi akwai wanda shi kuma ta fuskar tarihi naskhi ne za a goge wannan da wannan wa ta'wilan nafa'ish kalahu ko yawa wa ta'wilan to yi masa tawili nafa'ish kalahu shi zai sa ya kore wannan rikicin da ke cikin wannan hadisi. Tawilin da yake nufi a nan shine ya fito da ma'anarsa da fassararsa. Shi wancan malamin, kuma su malaman da sun kai jam'i da hadisan, kaga sun kore iskali, kuma an hada hadisan ta yadda za a yi aiki da su gaba daya. Ko ba haka ba, kaga ba a yi jifa da kowa ne ba. Eh, to in mutum ya ce ya shafi al'aura ta sai a tambaye shi, inda sha'awa ne sai a ce a wallah ta walwale. Eh, itibari da wancan hadisi. In ko ba da sha'awa bane a rullarsa tana nan. Aga shikenan an huta. To wa minhu ma lam ya'lamu ta'wilahu. Akwai hadisin da kuma malamai sun bincika ba su gano hakikanin fassarar sa ba. To wannan sai ayi tawakkufi. Eh, tunda babu akwai hadisan da haka kawai malamai wasu sun ka kyale su saboda sun rasa yadda za su yi su ba su ma'ana. Ma'anar su ta ƙi fitowa fili. To tunda ta ƙi fitowa fili ko ba a gano ta ba, to sai a yi tawakkufi don duk sanda hukunci ya rikita gare ka, ka kasa gano kan zarin, to sai ka yi tawakkufi. A gani su tari akwai matsalolin da za ka ga wasu malamai in sun kawo gare su sai ka je sun ce to wannan mas'ala ƙari ashkalat alayya. Saboda haka a yanzu ban da ta cewa sai su tafi su. To da yawa za ka ga malamai suna yin irin wannan. Kamar al-Imam Shawkani rahimahullahu ta'ala yana da irin wannan kwarai da gaske. Kana karanta littattafansa za ka yi ta ganin in ya kawo ga wata matsala sai ya ce shi dai matsalan nan ta rikice mai. Ya rasa abin da zai cewa. Saboda haka bai cewa in bai cewa yana nan dai yana addu'a Allah shi mai fatahi. To wasu lokuta wasu matsalolin sai Allah ya mai fatafi ya gano abin da addini. Sai dawo ya rubuta ya faɗa. Wani lokacin kuma har ya bar duniya sai ka ga matsalar tana nan rubuci. To akwai ire-iren waɗannan matsaloli da yawa. Sabanin mu yanzu komi yana da hukunci. Duk abin da an ka tambaye ka kana da amsa. To ka gani? Wani ma har cewa ya kai a tambaye shi ku tambaye ni zan ba ku amsa. Duk abin da kuka so ku tambaye ni. Aga wannan hauka ce. Ba daidai bane. Ai bai yiwa kace ka san komai. In gigagigan malamai ginshiƙai ana kawo musu masailu na ilimi su girgiza su. To bale kai? Da larabcin mako kowa kake yi da shi? Wa makharajul hadisi, mafitar hadisi, abinda ake nufi da shi ai madaru mazagayarsa, ma'ana mafitarsa, inda a tushensa, wa asluhu da tushensa, allazi bihi itibaruhu, wanda tushen da shi ne ake la'akari da cewa nan ne ginshiƙin hadisa. To wannan shi ake nufi da makharajul hadisi ko asluhu ko madaruhu. Amma alqara'in, to su qara'in din nan da ya fara bayani akan su fala hasara laha, su babu takaitawa game da su, yawa gare su, kawai dai can ya dan bamu misali ne. Sai ce wal mutakhassisuna, malamai waɗanda suka goge suka yi takhassusi a wannan fannin, hum adarabiha, su sun kafi kowa sanin wayannan qara'in. To su ya an koma wajensu suna iya ƙarin bayani a kai. Wal illatu, abinda ake nufi da illa ita kuma ash-shay'ul khafiyyu al-qadihu, wani abu ne wanda yake boye, al-qadihu, amma inda zai fito fili kuma za ka ga abin yana kawo suka, yana kawo illa. Fi ba asahu zahiran yusahahu, ga abinda a zahiri za a ce a inganta hadisi. Saboda abu ne wanda yake a ɓoye, to in ka zo kawai ka kalli zahirin isnadi zaka ga ai ba matsala ko to ashe akwai wata illa na can ta boye kusan wasu na cewa a fannin hadisi shi wannan fannin yafi komai wahala shi malamai ke kira da ilalul hadis ko cikin gigagigan malaman hadisi ba kowa ne yake da takhassusi a wannan janibin ba za ka ga hadisi zahirin sa lafiya launi amma wanda ya san ilimin ilalu sai zo ya ce maka hadisin nan yana da illa to wannan sai wanda ya kai matuƙa wajen dubtin hanyoyin hadisi da tarihin ruwatu marwaita to shi zai yi takhassusi a wannan janibin kila yana da hadisi kwaya dai amma zai iya kawo maka hanyoyi goma na hadisi ya zo ta hanyar wane da wane da wane sannan ya sake zuwa ta hanyar wane da wane da wane saboda ya riga ya saba da tattara hadisan bayan ya tattara kuma zai haddace to babe ne mai matukar wahala kwarai da gaske al-Imam Tirmidhi ya rubuta littafi akan wannan wanda kusan ma ana kawo shi a ƙarshen Jami'u Tirmidhi nashi al-Ilalul Kabir Ibn Rajab ya yi masa sharhi kuma ana buga shi ana sayar da shi kasuwa to za ka ga yana da wahala kwarai da gaske to wani hadisin ma a Bukhari yake amma sai ka ji malamin nan ya ce maka hadisin nan yana da illa kaji illarsa wai wani hadisin ma a Muslim yake amma sai ce maka hadisin nan yana da illa malamin ilalu yana da hadari shi hadisi ko a zahiri lahiya lau yake to in ya goge zai kawo maka illa hadisin illa sai a duba in illan nan wanda ke wajabta ai jiwa da hadisin nan sai ai jiwa da illa kashi biyu ce akwai alqadiha akwai ghairul qadiha akwai mai kawo suka ta sa ai watsi da riwaya akwai wanda kuma ba za ta kawo suka ai watsi da riwaya ba to shine yace sawa'an daidai ne alqadahu wannan sukan ya auku ne bil ikhtilafi saboda wannan sabani da ake samu aw bil infiradi ko kuma da kadaituwa wanda su ne asalin suka akan riwaya da ya ambata tun farko to wa jama'atun da yawa daga cikin malamai ra'au sun ga cewa al illata abinda ake nufi da illa al awwal wancan na farko shine al ikhtilaf wannan sassabanin da ake samu to wasu sun ce shi ake nufi da illa wasu kuma suka ce al infiradu shi ake nufi da illa shi ma illa ne suka ce to su malaman farko da suka ce al ikhtilafu shine illa suka ce amma haza amma shi al infiradu fa huwa yusamma munkara wannan ana kira ne da munkar au shazan ko kuma shaz yan samu tafarrudi na da'ifi na marwaici to sai a kira shi da munkari in kuma siqa ne ya saba ma wanda yake siqatu ne suna da yawa sai a kira shi da shaz kina al infiradu ba za a kira shi illa ba a wurin su abinda kawai illa shine al-ikhtilaf hadisi yazo da lafazi kaza da riwaya kaza da sai a kasa tantancewa shin wanne ne ya tabbata daga manzon Allah to anan ne sai a ce maka hadisin yana da rabi sai da an koma su malaman ilalu su ne za su rairaye su tankade su tabbatar da abinda ya tabbata wanda bai tabbata ba sai su yi bayani fa nafihum laha lokacin da kaji malaman hadisi sun ce wannan hadisi babu illa a cikin sa anil hadisi daga hadisi la yufidu tashihan baya fa'idantar da cewa wai sun inganta hadisin lahu gare shi so tari za ka ga malamai sun ce hadisin nan bai da illa to ba shi ke nuni wai akan kuma sahihi bane a yana wannan istilahi ne nasu istilahi ne wanda yake urfi yana yiwa abinda suke nufi da illa shi al-ikhtilafu din amma yana yiwa an koma cikin isnadin kila a samu matsala yana yiwa kuma abinda suke nufi da babu illa cikin sa shine al-infiradu yana yiwa an koma ga isnadi a samu matsala kila a samu irsali ko a samu inqita da abin da ya kama da wannan. Saboda haka ko an ce maka hadisi bai da illa to sai an koma ga isnadi, in ma isnadin shi ma bai da illa to shikenan riwaya ta tabbata. To shine yufid la yufidu tashihan lahu min haula, daga su wa'annan malaman in kaji sun kore illa to wannan hadisi ba shi ke nuni cewa wai ya inganta auren su ba, yana yiwa yana da matsala ma auren su. To nan za mu tsaya, in mun zo sai mu yi kalbi, zai muna tarifin kalbi da makamantansa haka dai har zuwa ƙarshe. So ashaz al-munkar az-ziyadat duk zai yi bayani akan su. Kusan duk abin da ya gabata to shine zai ƙara dawowa daga baya kuma ya muna sharhi akan sa. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باب التنبيه.